بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
كذلك مبايعته صلى الله عليه وسلم عين مبايعة الله، والله تعالى يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وشيخنا إبراهيم نياس رضي الله عنه يقول وإن إله الخلق إن إله الأرش أدرج حبه على حب خير الخلق يا من يوبخ كذا طاعة الهادي كطاعة ربه وتذكاره تذكاره وهو مصرخ. والإمام الفازازي رحمه الله يقول سعادتنا مشروطة باتبائه ومن حاد عنه فيأس من فلاحه. ولطف الله للقائل فتبا لمن قد مال عن طوء سيدي ومن لم يدع ياسينا حقا خسول. ومن علامة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم والرضا بأمره وحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له إنقادا كليا. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي شديد العقاب والعذاب لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطعه والعياذ بالله.
الحمد لله يوم أتكمل مبحثي نفرقه لما كي لسافة أبوه والرسول سكي تبتا دشوا بل الله يتبتا بمتمومني لكم أبو منزان الله منجي wanda ya bi manzo hakika ya bi Allah Allah da kansa ya fada wa man yadi rasul fa gada da Allah. Sannan ya zama muna ambaton abin da yake wajibi ne na mutum mumini ya zama ya bayyana gare shi wannan shine alamar bin Allah alamar bin manzon Allah. La yura alukum hatta yakuna wa kutaba lima ji'tu bihi manzon Allah ya ce dan mu sani cewa Allah tabaraka ta'ala ya girmama ma'aiki kuma wanda duk ya cafa ga Allah wato ya cafa ga manzon Allah ya bi annabi Allah ya bi wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi haka ma mubayi'a kaman yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala na cewa innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Wadannan da suka yi maka cafa ya rasulullahi suka ɗora hannayensu a kan naka suna yarda da abin da ka ce to wannan Allah suka yi wacce fa. Shehu Ibrahim Iyas Allah kare da gare shi yana tabbatar mana da soyayyar Allah ta cakudan to Allah ya cusa ta cikin soyayyar manzon Allah ya cusa kuma da'asa cikin da'ar manzon Allah shi ne yake cewa hakika ubangijin al'arshi ya cakuda soyayyarsa a bisa son fiyayyen halittar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma haka nan da'a ta mai shiryatar da bayi kamar da'ar Allah ne bin annabi kamar bin Allah ne ko bin annabi bin Allah ne ambatonsa ambaton Allah ne shi kuma Allah shi ne mai bayyanar da haka. Mun ji Imam al-Fazazi Allah ya ƙara rahama gare shi yake cewa arzikinmu abin shaɗantawa ne da bin manzon Allah wanda duk ya bauɗe daga barin bin manzon Allah ƴan uwa kuɗe ba ƙauna daga samun rabautarsa ba zai samu rabauta ba. Wanda duk ya bar hanyar annabi ya ƙirƙo da sunnar annabi ya ƙi son annabi to ba shi ba rabauta duniya da lahira. Wani mai waƙan ma ya ce Allah ya ƙara masa da'a ya ce tur ta tabbata ga wannan ya bauɗe daga barin bin annabi Muhammadu shugaban su. Wannan duk bai bi annabi Muhammadu ba wannan hakika abin tozartarwa ne. Yana daga alamar soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama ta biyayyar manzon Allah shine miƙa wuya da yarda da lamarinsa da kuma hukuncinsa. Duk abin da annabi ya hukunta mumini ya ji ya yarda ya mika wuya baya jaye ya baya inda inda wannan yana daga cikin babbar alama ta cewa mutum mai bin manzon Allah ne sannan annabi ya hukunci kada mutum ya ji wani kaikayi ko ya ji wani damuwa a cikin ƙirjinsa a cikin abin da annabi ya hukunta kawai ya mika wuya miƙawa na zahiri da baɗini ya bi hukuncin annabi sannan ya jawo izuwa hukuncin annabi da yarda da abin da ya hukunta jawuwa baki ɗayan jawuwa saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya ce bai kasance ba bai kamata ba bai dace ba ga mumini ko mumina namiji mumini ko mumina mace idan Allah ya yi hukunci da manzansa ya hukunta wani lamari ya kasance akwai zaɓi a gare su cikin wani cikin lamarinsu abinda Allah ya hukunta da manzon Allah kawai baka da wani zaɓi shi ke nan wannan shi ne cikakken mumini ita ce cikakkiyar mumina amma wanda za a ce Allah ya yi hukunci kaza mutum ya dinga tunanin da dai kaza to an shiga uku Allah ka kiyaye sannan Allah tabaraka wataala ya gaya mana cewa mata kuma rasulu fa huzuhu abinda ya zo muku da shi manzona an ji Allah ku riƙe abin wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma ya hane ku ku hannu wataqullaha ku ji tsoron Allah cikin yin haka fa ku hannu ku kuma yi abinda ya ce ku yi ku ji tsoron Allah don inna allaha shadidul iqabi a cikin haka Allah mai tsananin uquba ne ga wannan duk ya ƙi bin abin da annabi ya zo da shi ko ya ƙi hannuwa da abin da annabi ya hana shi haƙiƙa Allah mai tsananin uquba ne mai tsananin kamu ne da damƙa baya ƙyalewa waliyazu billahi Allah ka tsare mu a cikin wannan sadadin ne muke cewa ba makawa gare mu ya ku ƴan uwa muminai in dai mun yi nufin samun wato nasara da samun tsira da aminci a duniya da lahira mu tsaya mu yi ƙoƙari mu tsaya haƙiƙanin tsayawa da bin Allah da kuma bin manzon Allah kuma wato ainihin shugabanmu annabinmu annabi Muhammadu a bisa dukkanin musulmi mai hankali wajibi ne gare shi ya kiyaye duk abin da zai zama ya taimaka masa akan bin Allah da manzansa duk abin da za ka yi ya zama to ya taimaka maka cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bin manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin abin da suka yi umarni da shi da abin da suka yi hani to labudda musulmi mai hankali ya kiyaye wannan ya kuma riƙe shi sannan ya dawwama akan ayyuka na ƙwarai ya nisanci munanan ayyuka da ababen ƙi ya ainihin nisance su baki ɗaya ya zama yana mai koyi cikin ayyukan alkhairi da shugaban shugabanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zama yana mai bi da sunnan nan tasa ba tare da sabawa ba idan bawa ya tsaya haka ya kiyaye ya bar son zuciyarsa da kuma wato ainihin bin shaitaninsa ya tsaya ya bi sunnar annabi ya kiyaye daidai gwargwadon yadda zai iya to ya tsira a duniya ya tsira a lahira ya samu najahi a duniya ya samu najahi a lahira ya tsaro daga barin fadawa dukkanin wani gararin rayuwa da gararin mutuwa zai sadu da Allah lami lafiya amma an kaga mutum yana kakkaucewa sunna annabi ko yana ɗaukan wata bid'a yana mai da ita sunna ya ɗauki sunna ya bid'antar da ita don son zuciya to wannan an gamu sai abinda Allah ya yi waliyazu billah muna roƙon Allah ta'ala ya arzuta mu da ku baki ɗaya 'yan uwa cikakkiyar ɗa'a ga Allah da manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah in ya arzuta mu da ɗa'ar annabi ya arzuta mu da bin Allah a cikin dukkanin harkokinmu to mu kanmu mun sani Allah ma ya sani bayan Allah sun sani Allah ya nufe mu da alkhairi idan ko ba mu samu haka ba to Allah bai nufe mu da alkhairi ba ya nufe mu da kishiyarsa muna kama kafa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya nufe mu da alkhairi ya tsayar da mu ya kafar da mu akan bin sunnonin annabi Muhammad. Muna roƙonsa kuma ya zara da mu a cikin zarin ahalin da'ar Allah da manzansa. Ya arzuta mana bin sunnonin annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ma ya mai da mu mune khadiman sunnan manzon Allah. Sannan Allah muke roƙo ya ganar da mu gaskiya, gaskiya ce, ya ba mu ikon banta. Sannan Allah ya nuna mana ɓarna da ƙarya, ɓarna ce, ya arzuta mana santatta albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To ƴan uwa, wannan shi ne ƙarshen mabhasi na farko, wanda insha Allahu ƴan uwa idan muka sa ido muka sa lura muka kiyaye abubuwan da muka ji a cikin wannan mabhasi, na tabbatar insha Allahu rayuwa za ta yi mana kyau. Ba za mu faɗa gararin da za mu zama Allah sarkin duniya ba ko Allah sarki a lahira. Dole mu kuma mu tsaya mu kiyaye, idan mun kiyaye za mu samu abin da wato ainihin ake so a samu, kuma za mu tsira daga barin abin da ake ƙi a game da shi, shi ne ɓacin ran duniya ko ɓacin ran lahira. Dole mu ne mu tsaya mu yaƙi da shaitan, kuma mu yaƙi da zuciyarmu, mu sani da cewa babu wani abin da Allah yake so a wajenmu na aiki ya karɓe shi. Matuƙar abin nan bai dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, kamar yadda kowannenmu ya sani cewa karɓar ayyuka na ibada gurin Allah yana da sharuɗa guda biyu. Sharuɗi na farko sai an yi ikhlasi yi don Allah, kaga wannan na Allah ne. Sharuɗi na biyu kuma sai abin ya yi muwafaƙa da sunna ta annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan babu ɗaya ko ba ruwan Allah da aikin mu. Saboda haka ƴan uwa, kada mu dinga yaudarar kanmu a cikin rayuwa, kuma kar mu kula da waɗanda za su zo su nuna mana su ne da sunna so suka iya kuma abin saɓanin haka ne. Mu tsaya dai mu nutsu mu dubi Allah, sannan mu dubi abin da annabi alaihi salatu wassalamu ya koyar da kuma abin da magabatanmu da malamanmu suka biya mana, suka tantance mana, suka nuna mana shi ne sunna. Mu riƙe shi da kyau, da yin haka ne za mu samu cimma nasara. Wannan mabhasi muhimmi ne. In ban da lokaci yin bayani akan abin da wannan mafasil awwal dinnan na da'atullahi wa da'at rasulihi ya ƙunsa, to in bayani za a yi akan da'ar Allah da da'ar manzon Allah da kuma maganar da'ar annabi tana daga cikin riƙo da sunoninsa, to sai mu kai wata shekarar muna bayani akai bai ƙare ba. Amma an sani mu karatunmu karatu ne irin kamar a ce ana koyarwa, kuma zama ne na nusarwa kamar jami'a ce. Duk abin da za a karanta to kamar rafaras mukan bayarwa. In mutum ya duba ƙauli zai ga wato kamar rafaras ne ake baka, ka je gaba ka ci gaba da binkice, ka ci gaba da dubawa za ka gani. Amma Allah ya cika zuciyar mutum da haske, Allah ya cika zuciyar mutum da imani, a rafaras ɗin zai ga cewar gaba ɗaya rafaras ɗin duk sun dawo suna nan ya gane su, domin in ya riƙe abin da ya ji kuma ya aiki da shi insha Allahu an gama. Saboda haka mu riƙe sunnonin manzon Allah a cikin mu'amalarmu a gidajenmu da iyalanmu, mu riƙe sunnonin annabi a cikin mu'amalarmu da ƴaƴayenmu, mu riƙe sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalarmu a waje da abokanmu da abokan hulɗarmu da dukkanin al'umma. Sannan uwa uba, mu riƙe sunnonin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu na ibadu, musamman farillanmu na rukunan musulunci. Mu riƙe sunnonin annabi cikin sallah, mu riƙe sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wato zakka, mu riƙe sunnonin annabi cikin azumi, mu riƙe sunnonin annabi cikin aikin hajji. Dukkaninsu akwai sunnoni irin yadda annabi ya yi, wanda idan muka yi ƙoƙari muka dinga koyi da annabi a cikin waɗannan manya-manyan ibadu na rukunan addininmu na musulunci, za mu ji daɗi sosai. Don duk sanda mutum ya ɗauki sunnoni na annabi a ibada zai ga ba wuya, ba wahala. Ko da aikin hajji ka je, idan dai za a nutsu a lalibiya, annabi ya yi kaza, ya annabi ya yi kaza, ka tambayi malamai, ko ka sa ido ka tabbatar annabi yayi kaza an kai abu zaka ga nan da nan ka gama aikin haji ba kai ba wahala haka sallolin mu ma zaka ga da yawa akan shiga wahala ana damuwa da yawa a sallah amma da ba a nutsu alalibu sunnonin ma'aiki a sallah zaka ga ana yin ta babu wahala babu damuwa babu sa komai na addini to sunnonin annabi ta gamsar sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana to da haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kama dacewa ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya kara wa annabi daraja kuma muna so Allah ya karfafe mu kuma ubangiji ya bamu ya kawata mana riko da sunna kuma ya kawata mana wato ainihin bin Allah da bin manzonsa a cikin zukatanmu wannan shi ne ƙarshen wannan mabhasi na ainihin farko in Allah ya bamu yawan rai kuma za a je mu faɗa mu shiga mabhasi na biyu
na'am
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
masha Allah
wa alihi wa sahbihi wa man wala
masha Allah alhamdulillah akwai tambaya
na'am
an samu wani bawan Allah yake cewa Allah ya kara shi lafiya tambayar da yake da ita shi ne ya ce zamani ya zo da wasu abubuwa kala-kala musamman karancin girmama malamai yanzu a cikin al'umma matasa da kuma musamman a arewacin Najeriya da ake ganin musulmai sun ɗauki zagin malamai komai girman malami komai dattijan takarsa a danna masa a sharko a gaya masa magana mara daɗi yanzu ya zama ƙanƙanin abu duba da yadda gani ya ce shekara 30 ma da ta wuce malami yana da daraja da girmamawa to shi ne ke tambaya wai akan kallon menene wato ainihin illa hakan sannan kuma menene zai kawo ya kautar da hakan kuma sannan kuma su matasa musamman da ake samun su da irin wannan matsalar me zai iya haifar musu a rayuwa da kuma wajen Allah subhanahu wa ta'ala
a gaskiya wannan matsala mai faɗi ce kuma wacce take mukamman ta shafe mu kullum muna ta magana a kanta musamman munan da musulunci ya ɓullo mana ta nan arewacin Najeriya mu ne muka san wannan lamura da malami da wani abin da ake cewa malami ko almajiri a nan arewa ne aka sani kuma mu ne ya fi dacewa mu zama to mun riƙe mun kiyaye saboda an zo mana da hadisai da alƙur'ani da ayoyi a ciki da suka nuna girman malamai babu kyau irin wannan zagin malami ko da malamin baya aiki da iliminsa bai kamata ba domin ya inganta cewa ko malami ya je la'ira zai shiga wuta in dai malamin mai ilimin addini ne wato Allah baya saka malami tare da iliminsa a wuta sai amma sai an tace ilimin an fidda shi an raba shi da ilimin sannan Allah zai masa wani hukunci mara daɗi sannan a yi masa saboda albarkacin ilimi bai kamata a dinga zagin malamai ba wasu suna zagin malamai da sababin saɓanin aƙida bai kamata ba tunda asalin dai aƙida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan kuma malami ba ma'asumi ba ne wani zai iya yiwuwa malami wata fatawa ya bayar ko kuma wata magana ya yi ba a kasa gane maganar ko kuma fatawar wanda yake ganin ya isa ya zagi malamin yana ganin dan me zai ba da wannan fatawa a kan me wannan rashin adalci ne ba malamin da ya ce dan tsananin ilimina ba na kuskure abin da yadda muka san annabi da Allah sun tsora wa muminai mu girmama malamai har ma Allah da kansa ya ce hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamuna amsa wannan tambaya duk da tahqiqi ce a ayar ba na istifhami ba ne hal yastawil lazina yallashin kaga zaka ji kamar shi ga su'ali shin yalla wanda suka yi sani da wanda ba su yi sani da za su yi ɗaya an Allah abin da yake tabbatarwa tun da gaba ba wata aya da ta nuna cewar ana ba da amsar wannan in tabbaya ce a ta haƙiƙi ce har ta haƙiƙi ce haƙiƙa waɗanda suka yi sani ba sa zama ɗaya da waɗanda ba su sani ba. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya gaya mana cewa lallai masu tsoronsa a cikin wato halittarsa su ne malamai. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, malamai su ne masu jin tsoron Allah a cikin bayinsa. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, harfi na hasari a takaice, bar zance, bar komai, ka nutsu ka yarda ka tabbatar masu jin tsoro na ni Allah, waɗanda suka sani suke kiyaye ni su ne malamai. To ko a nan ka san Allah ya darajanta malamai. Sannan Allah Al-Qur'ani ya gaya mana su malamai su ne wannan Allah ya lissafo su cikin waɗanda yake ɗaukaka darajar su. Ya faɗi Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, waɗanda Allah ya ce shi Allah ya ɗaukaka darajojinsu Allah ya ɗaukaka don so da kiyaye martabarsu. To kaga bai kamata ga mai hankali mai neman shiri da Allah ya zage su ba. Sannan manzo Allah ya gaya mana hadisi ingantacce, yace ku girmama malamai domin su ababen girmamawa ne a gurin Allah. Akrimul ulama fa innahum indallahi mukramun, masu girma ne ababen girmamawa ne wajen Allah, ku girmama su. Kaga wannan ya zama abin girmamawa gurin Allah. Duk fa Allah malamai yake gaya mana ba wai kai kana da faɗa da wani malami ba, ko kana da niyyar wata gaba ko cin mutunci. Sannan annabi alaihi salatu wassalam matsayin malamai a wajensa su ne wakilansa, su ne ma'aikata ofis ɗinsa. Har ma annabi ya ce man safaha aliman fa ka'annama safahani, man nazara kuma wani hadisin annabi ya ce ila wajhil alimi fa ka'annama nazara ila wajhi, wanda ya gaisa da malami kamar ya gaisa da ni ne. Wannan ya dubi fuskar malami da girmamawa da soyayya kamar ya yi duba ne zuwa fuskata. To malamai ko da wannan ya kamata su tsira gurba su mutunci, amma wannan zagi da cin mutunci da ake yi wa malamai, ni dai ba zan ce ga dalilinsa ba, sai dai kawai mu ce shakawa, rashin arziki. In ya samu bawa to sai yadda Allah ya yi da shi wannan muƙaddari ne. Amma malamai su ne dama muhallin zuba cin mutuncin marasa mutunci, su ne gurin da masu mara mutunci suke zuba rashin mutuncinsu tun a zamanin farko. Manya-manyan malamai da suka yi aiki suka yi hidima a cikin addinin Musulunci, za ka ga mutane an saki baki ana zaginsu saboda saɓanin fahimta ko kuma wani aƙida ko kuma wani abu da bai isa ya sa a yi zagi ba, bai kamata ba. Duk mai son kansa da lafiya ya girmama malami, duk wanda ya girmama malami babba ne ko ƙarami ne Allah zai girmama shi, kuma Allah zai taimaki bayansa. In za mu yi tarihi da manya-manyan bayan Allah da ake sakin baki ake zaginsu tintinima kuma su malamai ne, idan wani abu ne suka yi ko wani fahimta suka kawo su da Allah, mu dai an umarce mu mu girmama su. Malami a girmama shi, amma Bahaushe yana cewa ka ji batun malam ka bar shi da aikinsa. Wannan duk siga ce ta girmama malamai. Saboda haka ina kiran ‘yan uwa masu irin wannan matsala su daina. Wannan duk ya ji baya kunyar zagin malami ko a zuciyarsa ne, wallahi bai da rabo har duniya da lahira. Ka daina. Masu wa'azi da suke ta yi a gidan rediyo ne, a masallatansu ne, komai kuskurensu ne Allah suke nufi. Kuma ko ba komai in ma ba su nufi Allah ba, ana shiryatuwa ne da abin da suke faɗa. Nufin Allah shi Allah ya san masu nufinsa. Saboda haka babu ruwan mumini da zagin kowa ba ma malami ba. In mun duba annabi alaihi salatu wassalam ya mana wata ishara, ko kafiri mushriki addinin musulunci bai da zaga ba, balle zagin malami. Ka gani wannan don da aka zo ana hira sahabbai suna hira abin da ya faru a Badar da yadda aka kashe Abu Jahal maiki na fitowa suna yace su daina annabi yace a'a in za ku yi wannan hirar za ku cutar da wasu za ku yi zagi kuma za ku suka annabi alayhi salatu wassalam ya ce zagin mata ce baya cutar da shi amma yana cutar da rayayye don ka zagi wani wanda yake da alaka da wannan da ya mutu shi wancan bai san kai zagin ba amma wannan ɗansa ne masoyinsa ne almajirinsa ne zai ji ba daɗi kaga ka cutar da ɗan uwanka musulmi saboda haka ina ganin bai kamata ba malaman duk da za a fito a ce an zage su ko kwanaki ba mun ji ire-iren waɗannan abubuwa da ba mu ji daɗinsu ba har ma waɗanda za ka ga basu kai komai ba su taka su samu malamai masu ƙoƙari masu wa'azi a dinga zaginsu ko a yanki wani abu a ƙulla musu sharri wannan bai da kyau malamai ba su da wani gata a ƙasar nan kowa ya sani da ɓangaren ilimi da almajirai gatan almajirai mu kenan Allah su ma malaman da ake zaginsu gatansu Allah ba mu da wani gata kana fita kaban Najeriya duk ƙasar da ka so ka shiga a gefen Najeriya kai ko kwatano ka shiga ka gayyana na malamai suke da daraja ga Chadi nan ka je ka gani suna girmama malamai ka je Ghana kai Niger nan kilo nan da langa sai ka shiga Niger ba inda za ka zo ka ga ana wulaƙanta ma'abota farala da ilimi sai Najeriya Najeriya ma a arewa saboda hasada malami mai wa'azi mujtahidi ne shi Allah ya yi kirga da shi a harshen manzon Allah kuma ko malami ya ba da fatawa ta kuskure ko ya yi ba daidai ba yana daida lada amma kai mai zaginsa ba ka da lada kana da alhaki da zunubi saboda hadisin manishta hada ko wa asaba falahu ajarani amma manishta hada wa hada falahu ajarun wahid wanda ya yi ijtihadi ya dace yana da lada biyu ashe malami ya wazi ya faɗi gaskiya ya zo da nassi ya faɗi daidai ya samu lada biyu wannan yi ijtihadi ya yi wa'azi bai dace ba ya zo da hukunci mara kyau ya zo da ba nassi amma ya kasa yana da lada ɗaya amma wanda bai yi ijtihadi ba bai yi wa'azin mafa lada nawa yake da shi zero to idan kuma ya zagi sharrin zagin nan kaga ya zama bala'i saboda kan na jan hankalin yan uwa da Allah nan annaba don ga riƙe harshe a dinga kuma girmama masu yin ma'azin da masu wayanna ake cewa malaman mu mu dinga girmama su muna ƙaruwa muna jin abubuwa mu ji daɗi ba matsalar da take kawo mana irin wannan musiba ba daɗi ma a ce ana zagin malami ba daɗi malami ko sauran gidanka yake maka shara in dai malami ne ka girmama shi Allah zai girmama ka kuma yara
kuma yara ne shi
eh rashin albarka kenan rashin albarka ne ai shi zagin malami ko babba ne yi ba sai Allah ya tarmuza shi ba balle yaro saboda babu tarbiya ba ladabi wannan bai san komai ba bai san yana aka dosa ba ya ce ya iya shi wani ne duk wani wanda zai yi bai iya ba wannan babu kyau ko ba tarbiyyar musulunci ba ce iyayenmu da magabata kakanni da iyaye duk girmama malamai suke yi kuma mun ga yadda iyayenmu suke girmama malamai sai mutum ya zauna gidanmu wajen malam babba ya yi karatu ya yi ƙur'ani ya yi ilimi ya gama a sallame shi ya tafi ya je a sa min makaranta amma sai ka ga malam babba yana girmama shi ana kai masa hadiyoyi ana tura mu mu je yi mana addu'a saboda malami ne bai ce wannan yaronmu ba ne saboda sanin darajar malaman saboda haka yan uwa Allah ya dakatar da mu kuma da muka samu kanmu cikin wannan wani abu ne ya zo mana daga baya samuwar wasu jama'u a cikin mu marasa tarbiyya waɗanda ba su da masu kama musu hannu. Idan mutum bai da wani na gaba da zai ce yi nan ko bar nan, to kowace irin kwakyariya za a iya ganinsa da shi. Amma muna kamun ƙafa da Annabi Muhammad Allah ya gyara mana wannan matsala, kuma ya haɗa ya kawo nan ya kawar da wannan matsala da albarkacin manzo. Kamar yadda na faɗa, wannan wata matsala ce mai faɗi, amma babu lokaci, sai dai mu ce wallahu a'lamu. Allah ya ƙara nan da